أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم.
نبودي على الله تعالى دي سريم الهدوى ونم الاسير لله أنا لتنين شيدة نيوكو أرانك شيدة شيدة جواتا رمضان shekara ta 1447 littafin hijirarun ma'aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da shine 23 ga watan biyu a shekara ta 2026 a littafin miladiyya a wannan masallaci na galadin shi a birnin Kudu a jihar Jigawa don ci gaba da darussanmu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma. Kafin fara karatun namu yau wannan darasin shine na uku ko a suratul Ma'ida. Kafin fara karatun an buƙaci in sanar da 'yan uwa cewa injiniya Suleiman Da'u Aliyu ya sai janareto ya bayar da shi ga wannan masallacin ne ko nan to yau ga wannan masallaci Allah ta'ala ya saka masa da alheri. Sannan wani bawan Allah ya ba da panel guda biyu na sola shi ba faɗi sunansa ba, muna fata Allah ta'ala ya ba su lada baki ɗaya. Allah ta'ala ya saka musu da alheri. Barakallahu fikum. Muna kuma tuni kuma da kwamitin marayu ko yawwa cikin ayyuka da yake yi na fita na gani ran da muka ranar Asabar kenan yawwa na irin yadda aka tara shinkafa a kwano uku a cikin ƙaramin buhu kuma an rubuta yatim foundation a jiki wanda shi ba wani ci gaba ne na mai da hankali akan wannan aiki. Gurgudan hali suna da tsari da za su bi wajen rarrabawa kowane gida kuma insha Allah kafin dai watan ya tsare akwai tsare-tsare na abubuwan da za a aiwatarwa su waɗannan marayu da dama ana yin su dukkan sallah dinke-dinke da sauransu da kuma bayan sallar ma ci gaba da abin da ya kamata wajen gudanar da taimakawa wajen gudanar da rayuwarsu da karatunsu da sauransu. Allah ta'ala ya saka da alheri. Barakallahu fikum. Yau ba za mu ci lokaci mai yawa wajen sharhin wani abu ba. Ina so mu karanta littafin sosai don jiya ba mu samu mun karanta wani abu lokaci ya kure. Za mu tashi inda yake cewa illa ma yutila alaikum ghayra muhilli saidi wa antum hurum. Bayan ya faɗi a farkon aya ta biyu kenan ko? A'a. Dai aya ta farko ya ayu alladhina amanu awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaykum. Cikin abinda malam Abdurrahman bin Nasir ya ambata a sharhin wannan aya bayan ya ce uhillat lakum ay li ajlikum rahmatan bikum bahimatul an'ami من الإبل والبقر والغنم بل ربما دخل في ذلك الوحشي منها والظباء وقمر الوحش ونحوهما من السيود. واستدل بعض الصحابة بهذه الآية دون من يسجيع وصدق كين صحابة سنكفة هجة دون الآية على إباحة الجنين الذي يموت في بطن امه بعدما تذبح sun kafa hujja da wannan aya akan halaccin cin naman dantayi da aka same shi ya mutu a cikin mahaifiyarsa bayan an yanka ta. In aka yanka ta yanka na shari'a to garin fida kuma a ga tana da ciki bal dantayi ne tana dab da haihuwa to shi kansa ya halatta a ci wannan nama nasa domin yankan da aka yi wa uwarsa shi ne yankansa. Yau sai ma ya ce Allah ta'ala kuma ya ce illa ma yutla alaikum, abubuwan nan da aka halatta muku akwai abin da za a keɓe a ciki, yace illa ma yutla alaikum banda abin da aka wato ko za a zo a karanta muku shine illa ma yutla alaikum tahrimuhu minha. A cikin waɗancan min haɗin da mirin yana koma zuwa ga bahimatul an'ami wadda aka halatta, to illa ma yutla alaikum tahrimuhu, sai waɗanda za a zo nan gaba a karanta muku haramcinsu, wato yadda Allah ta'ala ya haramta to za a zo a karanta muku ayoyi. Wannan yana nuna maka cewa shi hukunci dai na Allah ne, kuma shi ne yake karantawa mutane ayoyinsa a ciki ya ambaci ya halatta kaza ya haramta kaza ko? Yauwa. Sai yake fi qawlihi zai zo ne a inda Allah ta'ala ya ambata hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri ila akhiril aya har zuwa ƙarshen aya. Fa inna hadhihi almadhkurati, domin ko waɗannan abubuwan da aka ambata wa in kanat min bahimatil an'ami, duk da suna cikin nau'o'in wato abin nan dabbobin ni'ima, fa innaha muharramatun, to su an haramta su. Saboda karka fahimci itlaqin da aka yi a baya, to waccan ayar bata kayyade ba, a'a ta kayyade wannan aya da zata zo tana taqyidin wannan itlaqi, shi yasa sai aka yi ishara a nan akan itlaqin ay taqyidin zai zo. Yawwa, asali Allah ta'ala ya ce uhillat lakum bahimatul an'am, an halatta muku dabbobin ni'ima, kaga wannan me itlaqi to, amma itlaqin ya zo da qaidin sa tunda akwai istithna'i ba illa ma yutla alaikum, sai abinda za a zo nan a karanta muku, to ba a ambace shi saboda an ware wata aya daban da za a ambata. Ana ganewa? Sai ce walamma kanat ibahatu bahimati an'ami ammatan, yayin da halaccin dabbobin ni'ima din nan ya zama gamammen hukunci ne fi jami'il ahwali wal awqati, a kowane yanayi da kuma lokaci, istathna minha as-sayd hal al-ihram, to sai Allah ta'ala ya toge daga cikin wannan dabbobi da aka halatta sai aka ce banda wato farauta a halin ihrami halin ihrami ba a farauta to duk abin da aka farauce shi a halin ihrami to shi ma ya zama me ya fita daga cikin ma uhilla kun gane yawa abin da aka halatta in ko ya fita daga cikin abin da aka halatta ya zama me kenan haram yawa faqala ghayra muhillis saydi ba kuna masu halatta farauta ba wa antum hurum alhali kuna cikin halin ihrami ai uhillat lakum bahimatul an'ami kama ana cewa ne an halatta muku dabbobin ni'ima fi kulli hali a kowane hali dabbobin ni'ima indai kun yanka yanka na shari'a to an halatta muku illa haythu kuntum muttasifina bi annakum ghayra muhilli as-sayd wa antum hurum sai dai a yanayin da kuka siffantu da kasancewar ku ba masu wato halatta farauta ba alhali kuna cikin halin ihrami ma'ana a dunkule abinda yake faɗa shine sai idan kun zama kuna cikin halin ihrami to anan kar ku halatta wa kanku yin wannan abu duk dabbar da aka halatta akai farautarta a halin ihrami to ta fita daga cikin abin da aka halatta ya bayyana sai ce ai mutajarri'una ala qatlihi kuka yi tsaurin ido shine tajarru'i daga jur'a da jara'a shine tsaurin ido an hana shi abu taurin kai yace sai yayi ya san kuma an hana shi shine ake nufi da wannan mutajarri'una ala qatlihi kuka je kuka kashe shi bisa tsaurin ido shi abun farautar fi halil ihrami alhali kuwa kuna cikin halin ihrami yace fa inna zalika la yahillu lakum to wannan aiki bai halatta ba gare ku idza kana saydan in dabbar dama wadda ake farauta ce in dabbar wadda ake farauta ce na'am nan bai faɗi okay na'am fi halil ihrami ana ku akwai fi halil fi alharam zai zo ya faɗa nan gaba na'am wato ko da bai faɗan ba abinda ake nufi kenan tafsirin ayar shine wannan ni a nawa babu wannan can iya abinda ya faɗa kenan na ku na kusa da ni akwai kuma babu to mazhaban mu ɗaya kai kaɗai ne kenan yawa akwai yawa to ba kai kaɗai ba ne dama yana da cikin abinda ake samu na bambancin nuskoki mutum da mun san wannan littafi na malam shi kansa har Allah ya ɗauki ransa yana karanta yana caccanza wasu abubuwa ga mutum da dama mutum yana da ransa ya rubuta littafi ai yana da yanci ya cire nan ya fasa nan ya danye nan tunda dai ba nassin Qur'anin ya taba ba sharhinsa ne shi in ya leko ya ga wani abu ba sai ya faɗa ba shi ke amma a dunkule abin da yake faɗa a nan shi ne in aka ce wa antum hurum shi kansa yana ɗaukar ma'anonin guda biyu yawwa ku in kuna cikin halin ihrami domin hurum jam'i ne na muhrim muke yana cikin halin ihrami sai a ce masa mene muhrim yawwa ko haram duk wasfi jam'insa shine hurum yawwa an gane in aka ce hurum kuna cikin ihrami sannan kuma zai ɗauki ma'anar wa antum fil haram yau kuna cikin haram yau don haka da kasancewar ku a cikin condition na ihrami shine yayin da kuka yi talbiya wai kuka yi niyya kuka shiga kayan ihrami in maza ne ku kuma kuka ci gaba da talbiya labbaik allahumma labbaik to tun daga miqatin ku ko daga ina kuke har zuwa maka an haramta muku farauta yau ba farauta don haka in a wannan halin ne ko kuma kuna cikin ariyar harami ma'ana ko da kun shigo ariyar haramin maka to babu zancen ku yi wannan abu duk an hana don haka hurum din wannan abun ya faskara wancan da wannan an gane abu yace fa inna zalika la yahillu lakum idza kana saydan kaddiba'i wa nahwihi, ita yin abun farauta ne kamar bareyi, domin da ma zai mun ambaci me ake nufi da abun farauta. Ma kana wahshiyan, ko duk abin da ya halatta a ci shi daga cikin namun daji. Namun daji ne ba domestic bane, na al'an'am, wannan namu na gida, da raƙuma da shanu da tumaki da awaki, waɗannan ba a kiran su saidi. Kunga ku ai ba farantar su ake ba, ko suna cikin gida mun daddaura kayanmu, ko bayan gari muna ɗauko wanda muke so a yanka a ci, wannan ba a kiran su saidi. Saidi shine wanda ake farauta, ko ka aika karenka, ko ka harba da mashi, ko ka harba da kibiya, ko da bindiga, wanda dai zaka same shi, in ka same shi da guntun rai ko da bai mutu ba ka yanka, ya mutu ka ci kayanka. To duk dabbar da ake wa wannan, ai kun ga ta jeji ce da ake cin namanta, to wannan ita ake ce ma as-saidu, shine farauta. An fahimci abin? To sai ce illa ma yawa idan kana saidu, in ya zama abin farauta ne. Ya shi lafazin saidu yutlaqu ala al-fi'l yawa, in aka ce saidu yana zuwa da ma'anar shi ita farautar, aikin farautar, fitar da za ka yi da harbin da za ka yi, an gane? Sannan abinda aka kama ko aka harba ɗin ko aka ci, shi ma ana kiransa mene? Saidi, an gane? Yau ka ganin shi yake nufi illa aiko idan kana saidin, in abin dabba ce ita da take ta siffantu da ana farautarta. To sai ce was-saidu, gashi nan, huwa al-hayawanu al-ma'kulu al-mutawahhishu, kike nan definition din ya fito sosai. In an ce saidi abun farauta, shine al-hayawan dabba ce wadda al-ma'kul wadda ake ci, kaga duk wadda ba a ci ta fita. Yawwa, duk wadda ba a ci ta fita. Dan haka yanzu idan mutum yana cikin ihrami, ya haɗu da damusa ko zaki, sai ya harbe shi ya kashe, hukunci nawa ne abu? Allah ya kalla guda biyu. Na farko wannan dama ba farauta ba ce, ko? Yawwa, la'allah ya kashe ne domin tsare rayuwarsa, to wannan ba komai, bai saba ma ka'idar ihrami ba. Na biyu, dama wannan laisa ma'kulan. Yawwa, tunda ku laisa ma'kulan fa laisa saidan, ba abun farauta ba ne, zaka ba za a ce yayi farauta ba, zaka laisa saidan a fil waqi'i wa fil hukmi. Yawwa, a hukunce ba saidi ba ne, kuma abin da ya aikata dama ba farauta ba ce. An fahimci abin? Yace ai ina ne? Yau sai ce inna Allaha yahkumu ma yurid, Allah ta'ala shi ke hukunta abinda ya yi nufi ya ga dama. Yawwa, iradarsa kauniya ko shar'iyya, kamar da muka yi maganar ce. Ai, fa mahma aradahu ta'ala, duk abinda Allah ya ga dama, hakama bihi, yana hukunci da shi, hukuman muwafiqan li hikmatihi, hukunci ne da ya dace da hikimarsa. Kama amarakum bil wafa'i bil uqud, kamar yadda ya umarce ku ku cika alƙawura, ku aikata abin da kuka rattaba hannunku a yarjejeniyar ciniki, da abin da ma ba ciniki ba na sauran yarjejeniya da kuka ƙulla tsakaninku da mutane. Duk wannan hukunci Allah ne ya hukunta, haka ya ga dama ya yi, yana da hikimarsa, ko ka san hikimar ko baka sani ba. Li husuli masalihikum, wanda kuke yi domin wato samar da maslaharku, wa daf'il madari ankum, kuma don a tunkuɗe, ma'ana Allah ya hukunta wannan abu ne daga cikin hikimominsa, shine maslahokinku su tabbata, maslahohinku kai su tabbata. Menene maslaha? Alheranku. Yanzu inda an ce ba a halatta maka ƙulla ciniki ba, komai ka gani kawai gwargwadon ƙarfinka, kawai ka ɗauka, in an fi ƙarfinka a ƙwace, kaga rayuwa ba za ta yi ba. Yawwa, duk masu rauni haka za su yi ta mutuwa saboda ba dama su dau wani abu sai wani ya zo ya fuzge ya kwace an fahimci wannan dan haka hikima ce dan rayuwar ta tafi daidai sai Allah ta'ala ya halatta mana cinikayya ka mallaki wani abu ni kuma na mallaki wani abu ba irin naka ba kana san nawa ina san naka sai ka bani wani abu naka sai in baka wani abu nawa abinda muka ittifaki akan sa an gane saboda kiman da zamu kalla ta maslaha kun ga wannan alheri ne ko ba alheri ba shi yasa da maslaha ba'anar ta shine common interest yawa abinda ya hada mu baki ɗaya duk ya tattara mu karkashin sa rayuwar mu za ta yi kyau yawa Allah ta'ala ko shi fi kowa sanin abinda alheri yake cikin sa kuma abinda yake za a iya tunkuɗe sharri daga cikin sa ana fahimta shi yasa innallaha yahkumu ma yurid yawa kuma Allah ta'ala wa huwa al-ghaniy ko shi mawadaci ne mawadaci ba wai shi mawadaci bane a'a shi ne mawadaci akwai bambanci a zancen ko ba bambanci eh zancen yana da bambanci Allah shi ne al-ghani ko dan haka ba za ka ce kawai shi ne ghani ne ba a'a shi ne al-ghaniy eh tunda ku shi al-ghaniy ne ba buƙatar komai duk abin da yace dinnan na hukunce hukunce dan maslahar waye ba dan nuna sarautar sa bane a'a saboda shi mai sarauta ne ko yayi wannan ko bai wannan ba an fahimci abin yawa sarautar ta tana nan yawa dan haka maslahar ku ne za ku amfana a sa wannan irin hukuncin abu kaza halal ne abu kaza kuma haramun ana fahimta wa daf'il madar da kuma tunkuɗe abubuwan cutarwa duk abin da zai cuce ku Allah ta'ala yana sa waɗannan hukunce hukunce dan ya kade su an kum daga kanku kaga yanzu in aka halatta cinikayya an ba da dama a yi adalci mai wannan ya ba wannan ya karbi nasa wanda kuma yake da rauni in Allah ya bashi wani abu duk rauninsa zai je kasuwa ya saida abinsa ya karbo kuma abin da yake so ba za a tage shi a hanya a kwashe ba an gane wannan to Allah ta'ala ya halatta waɗannan abubuwa ne ko in ce ya hukunta su dan tabbatar da wannan maslaha a kanku wa ahalla lakum bahimatul an'am Allah ta'ala ya halatta muku dabbobin ni'ima shima rahmatan bikum dan wato rahama da tausayi a gare ku kuma ku duba ku ga yadda Allah ta'ala ya sakhare su ko me ake nufi da sakharewa horewa to me ma'anar horewar a hausance an ce an hore maka to an baka damar tasarrufi a abu an baka damar tasarrufi milkan wa kuduratan ka samu dama ka mallaka kuma sannan kana da iko akan tasarrufi da shi yanzu irin karfin da raƙumi yake da shi kafa ɗaya in ya saba wa mutum maganarsa ta ƙare shikenan sai sallama da duniya amma yaro ƙarami za a aike shi je kiwo da raƙumi kuma ya umarce shi raƙumin ya ɗa'a ya yi masa tsawa ya ce tsayanin karka motsa kuma ya tsaya ba zai motsa to in ba tasfiri na Allah ba wannan ba zai samu ba yawwa haka nan shanu ga ƙaho da me ya san gidansu ya san me shi da sauransu ana umartar su zai tsaya yawwa duk wannan horewa ce ta Allah haka tumaki da awaki ga sunan kowanne kamawa za ka kawai da hannu ka kwantar da shi kuma ka yanka sai ka yi layi na raƙuma da Allah ya hore musu a ƙwaƙwalwar su haɗu su yi zanga-zanga su hana ba wanda isa ya kwantar da ɗaya a cikinsu ko da kiɗa masu soke su ake a tsaye babu wanda isa ya tunkari ɗaya daga cikinsu amma sai ka gan su dumu-dumu haka suna kallo a yanka wannan kuma a zo a yanka a kamo shi kuma ya taho ba abin da zai banda ihu iya wannan kawai zai yi ya yi rijistarin complain cewa za a taɓa shi to wannan duka yana cikin tasiri na Allah amma in kana matsawa jeji ka san nan kuma ba gidanku ba ne yau sai dai kai ta kanka da rayuwarka amma duk da haka dan adam yana da wani irin kwarjini hatta akan namomin dajin manya zaka ga in yana riƙe da makaminsa musamman aka ga ya kai hari ɗaya
to zaga su ma kansu suna samun wannan tsorata din dan adam ba karamin baiwa Allah yi masa ba yawa kankantar jikinsa da raunin karfinsa zaka ga cewa Allah ya dora shi akan waɗannan dabbobi da ba a samu wannan ba da ya kuke tsammanin rayuwa za ta kasance in yadda dabbobin gida din nan haka suke tawakkushi daga lokaci zuwa lokaci za su koma su ma kamar namun daji to kaga fa ba za ka kwana lafiya a gidanka ba sai ka kulle kofa daurin da za ka yi wa dabba sai ya zama ba kankani ba ko ba haka ba in dabbobin nan da suke daji za a ce za su riƙa lokaci-lokaci za su riƙa yin group su taho yawo cikin gari su gama su koma da me zai faru garuruwa da yawa ba za a zauna ba amma sai Allah ya sanya musu dukkan dabbobi daga sun ji ɗan adam ya matso sai su ƙara gaba mafi yawan dabbobi ba ƙarewa suka yi aka neme su aka rasa ba matsawa suka yi gaba yawwa ba duka ne aka cinye su ba amma suna jin motsin ɗan adam ya matso an yi kwalta an yi gari gidaje an shimfiɗa gari ya ƙara faɗi to sai kaga sun matsa ana matsowa gindin wani dutse da da suke ɓoye suna jin motsi ana ayyuka da sauransu sai kaga sun matsa su da kansu duk wa ya tsara wannan abu haka Allah ya tsara saboda kai ɗan adam ka ji daɗin rayuwar nan kuma dan ka bauta masa to amma sai kaga ba ma godiya mu ci gaba ne kada mu cinye lokacin a wannan zancen da duk kun riga kun san shi hikima ce ta Allah duk da bayanin yakan fito da misalai da zai sa ka fahimci hakika girman wannan ni'ima da Allah ta'ala ya mana muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana ni'imominsa yace harrama alaikum ko yace wa ahalla lakum bahimatal an'ami rahmatan bikum yayi wannan ko nan tsallake yawa rahmatan bikum dan rahama gare ku wa harrama alaikum mastafna minha ya kuma haramta muku abin da ya yi dokaciya a kai ko in ce ya doge su min ha daga cikinsu su waɗannan dabbobi min da wacin awaridi da waɗanda suke da wasu siffofi da suka bijiro musu waɗanda suka hana a ci minal maitati kaga ni kamar mushe kaga wannan arida ce minal awarid aradat laha shi yasa ta sanya ta fidda ita daga siffar abubuwan da ake iya cinsu faduwa ta yi ta mutu hatfa an fi ha shi ne abinda ake fi da mushe kenan ma mata hatfa an fi hi shi ne ake kira mene almaita duk abinda ya mutu da kansa shi ne ma'anar hatfa an fi hi ba tare da an yanka ba ya mutu da kansa to wani shi ake ciwo mushe ko sakamakon rashin lafiya da makamancinsu ko kuma wani ciwo da ya ji wanda ba yanka ne na shari'a ba to ya zama mushe kunga wannan awarid ne suka bijiro musu minal maitati wa nahwiha saunan lakum Allahu akbar shi kuma wannan Allah ya haramta ne dan ya tsare ku daga cutuwa ko shi tsarewa ne daga cutuwa ke sa aka haramta ka ci mushe mushe ya ribe tsutsotsi sun taba da sauransu da sauransu ke sa za ka ga duk wanda ya saba cin mushe shi kansa za ka ga akwai wasu siffofi na ƙazanta duk yadda yake tsafta sai ka ji da wari da irin waɗannan abubuwan za ka in kana mu'amala da waɗanda ba musulmi ba waɗanda suke cin irin wannan ƙumuƙumin naman za ka ji ba zancen sa turare ba duk ƙoƙarinsu sai ka ji irin wannan wari da rashin tsafta tare da su sai wanda dai suka fita daga abun a gaba ɗayansa Allah ta'ala ya kyauta yace wahtiraman kuma dan girmamawa da ba ku daraja Allah ta'ala yana girmama yana kuma karrama dan adam sai yace wa min saidil ihrami haka ne haka nan kuma daga farautar ihrami shi kuma ihtiraman lil ihrami wa idaman yawwa ku wancan ihtiraman lakum shi kuma in farauta ce ta harami ko kuma ta halin ihrami an yi ne dan wato girmama shi ihrami ko da kuma girmama mahallin harami an gane wa idaman da girmama shi domin lalle halin ihrami hali ne shi ma na mai kamar azumi ne yawwa irin yadda aka haramta maka abin da yake halal ko saboda a yi training dinka ka zama mutumin kirki ka samu takawa a Ramadan yawwa to haka in ka shiga halin ihrami daga miqatinka har zuwa maka shiga harami zaka ga cewa an dora maka waɗannan abubuwan ne duk da halal ne to an haramta maka a wannan lokacin an fahimci abin shi kuma saboda me saboda girmama inda zaka je girmama halin girmama kuma kai halin da kake ciki ka zo fa saboda girman halin da kake ciki har kayanka ka tube ko kaya ka tube ka cire hula kana sarkin garinku kana shugaban kasarku kana gwamnan garinku ko jihar kafi kowa kudi a garinku ko a kasarku ko a bangaren da kake a rayuwa amma sai a ga kanka wanda da ba a al'adance ba a gani mai sarauta musamman wanda kullum a cikin rawani amma zai cire maka wannan rawani zai cire hula zai zauna daga shi sai mayafi guda biyu ɗaya ya ɗaura shi a ƙugunsa ɗaya ya yafa shi a kafaɗarsa babu pant in ba Allah ba ba mai sarauta ya wannan haka ne ko ba haka ba ina ba da misali da shi saboda yadda surar mai sarauta take a gun Bahaushe kuma da Bahaushe nake magana ai kun gane mai abin yake ne yawa to duk abin da zai sa ka a irin wannan yanayi kai ka san ba abun wasa ba ne to kuma ka zo ka shiga cikin sa kuma ka saba wa Allah ka zo ka shiga cikin irin wannan abun kuma kai engaging kanka da abin da zai nisanta ka daga Allah wannan bai kamata ba shi yasa aka hana ka da kwarkwasa da dantsan tunanin mata da daura aure da makamancin wannan cire farcenka farce a jikinka yake an halatta maka ka yanke farce to amma in a cikin halin ihrami ne an hana aske gashin kai da na gaba da na hammata kar ka taba ka bar wa Allah yanayinka kai to bari kuma ku zo ku ji a aya ta gaba yadda za mu ji irin abubuwan da saboda girmama ihrami da harami su kansu kar a taba hatta dabbar da za a yi hadaya da ratayen da aka yi mata duk waɗannan abubuwan girmama su kar ku taba su haka Allah ya nassi a aya ta gaba da za mu zo mu ji hukuncin nan Allah ya hukunta abin da yake so to dole wannan yana karantar da mu cewa lalle ka bar wa Allah hukuncinsa kuma Allah shine mai yin hukunci da abin da ya ga dama shine zai halatta abin da ya ga dama shine zai haramta abin da ya ga dama shine yake so ya sanya rayuwarku ta zama yadda yake so ba yadda ku kuke so ba dan shine yafi ku sanin abin da zai amfane ku shi yafi ku sanin abin da zai cuce ku in yace ku daina kaza to ku daina saboda shi ya san abin da zai cuce ku koda ku sai daga baya za ku iya bincikowa ko kuma sai abin ya faru za ku ji cutar ta auku ku aikata kaza saboda akwai amfani a gunku akwai amfani a zumunci akwai amfani a karuwar duniya akwai amfani a tattalin arziki akwai amfani a lafiyar jiki yanzu abubuwa duk da Allah ta'ala ya halatta mana mu ci ba za ka ji wani abu na cuta a cikinsu ba amma duk abin da Allah ya haramta mana mu ci to in ka bincika ko a gun masu harkar lafiya yanzu in suka yi bincike za su gano maka abu kaza yana da cuta kaza an gane yawa karka kawo zancen side effect na wasu abubuwa akwai wanda shi kuma abu ko ya halatta in ya ci zai rika jin wani abu wannan wani abu ne na halin ɗaiɗai kun mutane ba general hukunci ba nadiri ne ko shi kuma nadir la hukuma lahu an fahimci abin amma galibin duk abin da Allah ya halatta zaka ganshi mai tsafta ne kuma mai daɗi ne a ci a baki kuma sannan ba mai cutarwa ba ne amma duk abin da Allah ya haramta to ko ka sani ko baka sani ba akwai cutarwa to wannan in an zo a material rayuwa empirical wannan cikin abubuwan da muke iya tabawa kenan to ashe duk abubuwan da suke ausaf ne su ma in aka halatta mana kamar ubudiyya ga Allah da kuma kyautata ma iyaye zaman lafiya ayyukan alheri taimakon al'umma to shi ma akwai alheri a cikin sa ko ka sani ko baka sani ba daga cikin alherin shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari cewa in dai kana taimakawa wasu to Allah zai taimake ka wannan kaga ba lalle ka ganshi haka kurukurun lokacin da ka ba wani kai ma ka ji wani abu ya shigo aljihunka ba ba haka rayuwar take ba amma Allah ne zai bude maka kofofin alheri wanda shi ya san su kai baka sani an fahimci wannan ko to haka kuma abinda Allah ya haramta mana zinace zinace shaye shaye da sauransu zaka ga su ma akwai abinda suke haifarwa na illa da matsaloli ko mun sani ko ba mu sani ba wasu ta'addadat wasu kuma daidaiku ne ba masu yawa ba dan haka dai in Allah ya ce ku yi kaza to musulunci a gurin ku fahimtar sa ita ce ku mika wa Allah lamari ku ce ya Allah mun mika wuya mun karba shikenan sami'na wa ata'na zami abinda kace wannan kuma shine ma'anar al-islam da ba ka zo ka duba kaza kace ai ni wannan bai dace ba ni bazan aiki da wannan ba ko wannan ayar ta faɗi abinda ya saba wa hankali ni bazan dauka ba a'a sai ka zama ba musulmi ba musulmi shine wanda ya sallama ya miƙa wuyan sai da aka ga dama ayi da shi dama shine ma'anar islam yawa musulunci ba kawai ma'anarsa kamar da ake cewa shine zaman lafiya ba a'a musulunci ma'anarsa ta sosai shine submission submission shine al-istislam lillah ka miƙa wa Allah wuyanka gaba daya ana faɗi da Hausa a ce miƙa wuya saboda me kamar ka miƙa ne in an ɗauka ma an yanka to duk ka yadda to haka musulunci yake ba ka zo a ce ga doka sai ka ce kai wallahi baka yadda da wannan dokar ba ko baka so ko kai ka gaji ko a duk abin da aka dora maka an san za ka iya shi sa aka wajabta maka shi don haka hukuncin Allah dai shine ƙarshen hikima eh shine ƙarshen hikima mu je mu karasa yace to sai aya ta gaba ita ce wanda nake ambatawa aya ta biyu a suratul ma'ida قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا يا قوتن da suka iman suka ba da gaskiya suka sallama suka yadda da abinda Allah yayi umarni ay imani da shi la tuhillu sha'air Allah kar ku halatta daraja da kima da wofintarwa kar ku halatta abinda aka haramta muku daga ahalla yuhillu dan haka la tuhillu karku halatta abinda aka haramta muku zai dauki kuma ma'anar karku warware darajar abinda aka kulla darajar sa aka dora muku ku girmama shi an gane yawa di wannan yana daukar ma'ana la tuhillu sha'air Allah karku halatta abinda suke na sha'air sha'air jam'in sha'ira ne sha'ira shine alamu da shari'a ta girmama su ko ya zama shakhsan ko makanan ko zamanan yawa shakhsan kal anbiya'i wal rusul ko wama waman nassa Allah tabaraka wa ta'ala aw nassa ash-shari'u ala wujubi ihtiramihi ko ya zama daga cikin mutane ne ko wurare ko lokuta duk ana kiran su sha'air ko ayyuka har yanzu kamar ibadat yawa daga cikin mutane kamar manzanni da Allah ta'ala ya wajabta ayi imani da su ko da kuma imani da mala'iku da sauransu kun ga waɗannan abubuwa ne da alamu ne na addinin Allah waɗanda wajibi a girmama su wurare kamar Makka, Madina da duk gurin da Allah ta'ala ya faɗi darajarsa hakanan a mutanen wanda duk Allah ya faɗi ƙimarsa sha'ira ce daga cikin sha'air musulmi ya girmama iyayensa ya kyautata musu ko? Yawwa sha'ira ce daga cikin sha'airul islam mutum ya zama mai bautar Allah duk abin da yake bauta ce ta Allah to a girmama wannan bautar Allah a girmama sallah ko girmama sallah bauta ce ta Allah a girmama ayyukan da Allah yake ganin girman su saboda shi ya wajabta a zo a aikata su duk wannan yana cikin sha'air haka nan wurare kamar da na ambata Makka Madina Mina ko da Arfa da sauransu da duk wuraren da Allah ta'ala ya ambata ko sai ai wata ibada Safa da Marwa maqamu Ibrahim ko di ya ambace su to duk wannan sha'airullah haka nan zaman shine azmina watanni ko ranaku ranakun idi watanni masu alfarma guda hudu ko da kuma watan Ramadan yawa watan Zulhijja da sauransu duk watan da yake yana da wata wani abu da shari'a ta ambata na darajar sa to a girmama wannan darajar in an ce ranar idi kar kai azumin nafila to karka ce a ni ai ina jin karfi ne yau jiya na ci na koshi ya kamata a banni dai in yi sai a ce to ka sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya hana wannan an gane to duk waɗannan abubuwan suna cikin sha'a'ir to la tuhillu karku warware daraja da kimar waɗannan abinda kuma aka haramta muku a ayan nan ta farko ko wanda zai zo nan gaba to karku halatta shi an gane domin duk girmama wannan haramtawar shine ka tabbatar da shi a matsayin haram an gane in aka ce abu haram ne to kai ma kai i'tiqadin haram ne kuma a aikace karka aikata wannan haramun din an banje abun yawa in ka aikata haramun din kamar ka halatta wannan abin na haram to karka halatta abinda Allah ta'ala ya haramta an gane wannan kuma ba yana nufin in ka aikata zunubi ka halatta ba haka nake nufi yawa mun san hukuncin da kuma bambancin abin da ke tsakani dangane da ka haramta abu ai ka halatta abin da yake haramun ne ko kuma ka aikata abin da yake haramun fi'ilin shi kadai baya sanya ka kafirta amma in ka halatta abin da Allah ya haramta to sai a kafirta to ba wannan nake ishara amma ita alfarmar da Allah ya sa ta cewa ya haramta kaza to girmama Allah ita ce ka yadda da wannan haramcin kuma kar ka aikata wannan domin aikatawar keta alfarman ne an gane to shi nake nufi to wannan shine ma'anan la tuhillu sha'airallah wala ash-shahr al-haram haka nan wata mai alfarma shine ash-shahr al-haram ko wadanne ne watanni masu alfarma da guda uku a jere ko da wanne da zulqa'da yawa zulqa'dati da zulhijjati da muharram sai kuma rajab daban to in ka dauko rajab ka hada shi da wannan uku a jere sune watanni da ake kira watannin alfarma watanni masu alfarma da aka haramta yaki a ciki aka haramta zalunta juna a ciki yawa fala tazlimu fihinna anfusukum inna iddatash-shuhuri 'inda Allah 12 shahra fi kitabillah yawa yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atul hurum amma arba'atul hurum dinnan ba a fade su ba sai a ina sai a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kenan dole fassarar wannan arba'atul hurum din dukkan da baibai din mutum dole sai ya koma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan zai aiki da wannan an banci abun Allah ta'ala ya kyauta zamu zo kan su insha Allah to mu karasa bayani mujmali na ma'anar aya wala ash-shahr al-haram wala al-hadiya hakanan karku ke ta haddin hadaya ko ku halatta an taho da ita za a je an ayyana cewa wannan hadaya ce an kebance ta ta Allah ce za a je dakin Ka'aba ko za a je Mina a can za a yanka ta a cikin harami kawai mutum ya zo ya keta ya sata ya fashi da makami a hanya ya kwace su ya yanka a jeji kafin a je harami ya cinye kaga wannan ya keta alfarmar abinda aka ware shi domin Allah an fahimci abin yawa wala al-hadiya wala al-qala'id hakanan abinda aka yi na rataye da ake na alama wani abu da za a dauka na kyalle sai a rataya a jikin dabba wannan sai a ce wannan alama ce ana yin ta wannan tun a jahiliya shari'a kuma ta zo ta tabbatar ba a hana ba yawa ba a sa alama cewa wannan ta Allah ce kar a taba ta za a je a yanka ta a dakin Ka'aba an fahimci wannan to wannan ita ma kar a ce ta alfarmarta kun ga wannan da yana fito mana da ma'anar la tuhillu dinnas abubuwan nan biyu cewa wato ko tahlili daga abin da aka haramta ko kuma keta alfarma duk ya shiga cikin ma'anar waɗannan abubuwa wala alqalaida wala amin albayt ay wala qasidin albayt hakanan kar ku bijirarwa waɗanda suka taho suna nufin su je ɗakin Allah to su ma a bar su bayin Allah ne masu mutunci ma'ana su ake nan wanda suka taho da ihramin su za su je aikin haji mutanen Allah ne a girmama su kar a ci mutuncin su duk abin da ya shafe su a sauƙaƙa musu wannan abin yana cikin abin alherin da dole ka yabawa gwamnatin Saudi Arabia a yanzu da irin abubuwan da suke yi na sauƙaƙawa masu aikin haji da masu umara duk abin da ya shafi rayuwarsu da dokokin da ake sa wa direbobi duk direban da ya ɗauko alhazai an hana shi ya wuce 80 ko zai kwana a hanya kar ka wuce 80 a ka'ida sauran motoci 120 amma bus da take ɗauko alhazai direban yana wuce 80 to za a tsere shi kuma sai an ci tare da kamfaninsa da shi saboda kawai alhazai su tafi salin alin su je su yi abin da ya kai su duk abin da za su nema haka ga shi ne in ba abin da za su ci wanda da su da hukumomin su za su ƙara wannan ba shi ma kuma wannan duk ga shi ne za ka ganshi birjik ana rabawa a wurare daban-daban kyauta da sauƙaƙe abubuwa na wuraren ayyukan wanda kullum ka je sai ka ga wani abin da baka taɓa ganin sa ba a wani lokaci tambayi wanda ya je haji shekarun baya in ya je maka yanzu sai ce an shagwaba kawai ake ko ba haka ba ne yawwa da filin arfa daga kai ba filin arfa ba mina har zuwa 1998 mina din nan da kuka aka ga 2020 tun shekarar da aka yi wata gobara suka tashi gaba ɗaya aka cire da tanti ne fa irin temple kun san temple haka da irin bargon nan haka su ne rumfunan haka in kai za ka samu yar wata darbejiya ka dan kishin gida haka za ga mutane a cikin rana amma yanzu kowace shema a cikin shema ake shemar kuma tun 1998 aka yi ta har yau bata balle ba tun 98 kuma wuta ba ta kama ta wata irin leda ce plastic aka yi ta da alamun da duk abubuwan da za su hana gobara da sauransu duk an sa su a cikin wannan da wannan fasfo kuma ko ina da air condition to haka filin arfa yanzu shi ma daga shekara tunda aka gama corona suka mai da shi gaba ɗaya filin arfa shi ma yanzu ya koma kamar a cikin tanti ake katon tanti daga bara waccan da bara da bana wannan wanda ya wuce duk wurin haka yake ka taba jin AC a arfa ka tambayi wanda ya yi aikin haji shekara ko 15 da ta gabata filin arfa babu zancen kai shekara 10 ma 7 ma da suka wuce babu kullum inganta abubuwan ake wannan duka dan me dan girmama alhaji Allah ta'ala ya saka musu to sai ke cewa Allah ta'ala ya ce wala amin albaytal haram hakanan waɗanda suke kan hanya suke nufin su je baitul haram yabtaguna fadlan min rabbihim kun gani suna neman falalar wata falala min rabbihim daga ubangijin su ridwanan da kuma yarda to waɗannan bayi ne na Allah shi yasa ake ce musu mene duyufur rahman baki ne na Allah gun Allah suka zo kar a taba su shi yasa yana cikin babban laifi mutum a ce a harami a Makka ko a Madina ka samu mutum ya cuci wani alhaji ko ta hanyar sata da yankan aljihu a tura mutum musamman a ce a ɗakin Ka'aba ana ɗawafi shi kuma yana sane ana ɗawafi yana yanke aljihu kuma ita ma wata rahama ta Allah yanzu kyamarorin da suke wurin nan yanzu duk motsi duk lunguna ana kallon mutane kuna ɗawafi ko zai ga an zo an ja mutum kawai ashe sun gano abin da yake duk wannan shi kuma shi ma mai rahama ce ta Allah to amma da mamaki mutum ya je irin wannan wuri kaga kuma aikin da ya sa a gaban sa shine ya cuci wani ko kuma wani ko dan kasa ne haka ya cuci wani alhaji ya masa wayo akan harkar kuɗi taxi da me wannan duk ana samu a cikin bata gari da zaka samu a kowanne society to wannan abu ne ba daidai bane haramun ne alhaji wanda yaje domin ya bauta wa Allah a cikin mutuncinsa wannan dai yana cikin ma'anar wala amin albayt asalin am wannan amma daga amma ne amma ba ta ainun ba amma ce ta mene ta hamza yawa in an ce amma ammahu bima'ana qasadahu ya nufe shi ya tinkare shi yawa to amin albayt jam'i ne masu nufin dakin Allah shi ake nufi da amin albayt yawa yabtaguna qarin siffa su ita ce suna neman fadlan min rabbihim falala daga ubangijin su wa ridwanan da kuma yarda daga Allah Allah ya ba mu yardar sa wa idha halaltum fastadu to idan kuka warware shine halaltum kuka warware daga me daga ihrami kun fita daga ihrami an yi tahalluli in umara ka dauko kai dawafi kai sa'i kai aski kai tahalluli in aikin haji ne shi kuma dama kai ka gama komai naka ka gama tsawafin ifada ran goma ga wata ka gama duk ayyukan kai tsayuwar arfa kafin nan duk abin da yake wajibi kai tsawafi kai sa'i duka kana gama wannan kuma kai aski to kai tahalluli wanne al-akbar to wannan in kai wannan ka fita bayan gari wani abu ya kai ka kaga dan abun farauta a inda farauta ta halatta ne gargaje kai musu inda za su kama misali nake faɗa yawa to idan kai ka fita daga wannan hali da za a ce an haramta wa idza halaltum mene fasfadu yawa wannan fasfadu umarnin da ke cikin sa zamu zo mu tattauna daga maganganun malamai shin yana cikin abin da malamai suke ba da misali da shi cewa amri ne amma laysa lil wujubi ko yawa al aslu fil amri al wujub asali in Allah yace ya masu imani ku yi kaza to wajibi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya jama'a ku yi kaza to shi ma menene wajibi ne amma ana samun wasu abubuwa ana kiran su qara'in alamumi ko dakhiliyan ko kharijiyan ko a cikin nassin wannan ko a wani wurin daban wanda suke nuni akan cewa abin nan wajibcin ba wanda ya kama bane ai abin nan umarnin ba wajibi bane menene mustahabbi an gane to daga cikin su akwai wannan idza jaa al amru ba'da at tahrim to ana dauka salil jawazi ne yawa lil ibahati ba alama ce ta mene ta wajibci ba mun fahimci abin tunda an haramta mana farauta to yanzu kuma sai aka ce in kun warware daga ihrami to ku yi farauta to ba ana nufin kowa dole sai ya ta farauta ba don in ka dauki al'amru lil wujubi to shikenan ya koma cikin aikin haji sai zama ana gama ihrami ka aje aiki to kuma kowa sai ya dauki makami sai a tafi farauta kun bamci wani abu to babu wanda ya fahimci haka ba haka ake nufi ba abin nufi wancan abin da aka halatta muku in kuna so ku yi to in kun fita daga ihrami ku je ku yi an fahimci abu ma'ana mai so ya je wanda kuma yayi ba shi da laifi yawa an gane abu yace wala yajrimannakum shana'an qaumin an saddu ko lokacin yayi mun ji biyar ne lagi to da su kake mu tsaya nan a minti biyar din mu kara fassara kawai in yi zo karanta bayanin malam dama kuma malam ya su kwano na ga a wannan akwai bayanan nasa suna da yawa sosai za su cinye mana shi ma lokaci sosai ke ko ce zai ɗauki mu lokaci mai tsawo kafin kammala to Allah ta'ala ce wala yajrimannakum shana'an qaumin abinda ke tsakaninku na baci na rashin shiri tsakaninku da wasu mutane an saddukum anil masjidil harami saboda sun kange ku daga masallaci mai alfarma a shekarun baya to kada wannan abun ya dauke ku an ta'atadu ku zo ku yi musu ta'addanci ko ku ce ta haddi ku fita daga tsari. Allahu akbar. Allah da adalci, Allah da rahama yake. Waɗanda suka hana manzon Allah zaman lafiya sallallahu alaihi wasallam, waɗanda suka kore shi, waɗanda ya zo zai aikin haji suka ce a'a, ai zai umara suka ce a'a, haka dole yana so ya koma. Kun ga wannan sune an saddukum anil masjidil haram, sun kange ku daga almasjidil haram. To abinda yake tsakaninku shine shana'an, wannan rashin shirin, wannan rigimar da take tsakaninku. To kar ta dauke ku an ta'addu ku je ku yi musu ta'addanci, kar ku yi musu ta'adda, kada ku ce sai kun rama. Yawwa, dan ka in kana tallan musulunci wallahi dolan ka sai ka koyi hakuri. Kar ka dauki abubuwa ka rika gina su akan sentiment, amma kai ma wallahi baka yadda ba sai an rama, ai tunda suka ce mana kaza mu ma sai mun ce a'a. Kuna da bambanci da su. Ga yadda Allah yake dora manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan shari'a, dan sun ma kaza to kar ka zo ka ce za ka yi musu kaza. Kuma dama da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo hajjatu abinnan wannan fatu Makka, da ya shigo garin Makka me yayi? Afwa. Waɗanda suka kore shi nan fa ku duba gaba ɗaya sai ku zo. Kuma aka samu wasu ƴaƴansu duk sun musulunta, sai ce shikenan ku je, an yafe muku, an manta duk abinda kuka yi a baya. Allahu akbar. In ba manzon Allah ba mai zuciya da take tafiya da wahayi, wani ai in aka ba shi dama ya lissafa waɗanda suka ci mutuncinsa, ƙila ya fito da takardar daga kullin takobinsa ya karanta sunayen ya sake riƙewa ya bi gidansu ya fake ya sassare su, sannan zuciyarsa sai ta kwanta ya rama. To Allah ta'ala hukuncinsa ba haka yake ba. Kar ka ɗauki ramuko dan amma kaza ballantana zagi da wani abu na cin mutunci da sauransu, duka ka kwantar da hankalinka ka zama mai haƙuri, za ka ci nasara insha Allahu ta'ala. Sai Allah ya ce wa ta'awanu alal birri wat taqwa, ku taimaki junanku akan duk abin da zai samar muku, duk abin da yake aikin alheri ne, biyayya ne ga Allah, da kuma samun takawa ne da tsoron Allah. Wala ta'awanu, kada ku taimaki junanku, alal ismi, akan zunubi, aikin da ba shi da kyau, laifi, wal udwani, da ke tahaddi, wattaqullaha, ku ji tsoron Allah dai ku kiyaye dokokin Allah. Innallaha shadidul iqabi, Allah mai tsananin uquba. Daka duk yadda yake da rahama gare ku nan, in kuka keta haddi to uqubarsa ba ta wasa zai muku ba. Daka addinin Allah wannan yana sake komawa da mu zuwa ga innallaha yahkumu ma yurid, Allah shike hukunta abin da yake so, ba kai kake hukunta. Ya Allah ka bamu dama mun tunda yanzu mun samu dama mu ci mutuncin su irin yadda suka tare mu. A'a, innallaha yahkumu ma yurid, ko yawwa, sai ka koma ka ji abin nan. Wala yajri mannakum shana'anu qaumin ala an saddukum anil masjidil haram an ta'tadu fala ta'tadu alaihim wa in kanu hum i'tadu alaikum fis sabiqi min az-zaman, duk da sun cuce ku sun kore ku daga gida, an kwace dukiya, an kakkashe wasu, to wannan karta sa ku ce sai kun rama. A'a, ku kalli maslahar addini, yanzu kun zo inda za ku koya musu addini ne su bauta wa Allah. Allah ta'ala ya taimake mu. Allah ya ƙara tabbatar da mu akan tafarki madaidaici, tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya kai mu darasinmu na gobe, sai mu karanta abinda malam ya ambata na sharhin wannan aya, shi ma insha Allah ba sai mun tsawaita bayanai ba. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.